This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Talata 27 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba makanin labarai.
To Sarfilu, manyan jami'an kasashen Amurka da China na fatan cewa tattaunawar da za su yi ta haifar da ɗami ido. Kungiyar ɗalibai likitoci ta Najeriya ta yaba da kwazon da jami'an tsaro suka yi na kubutar da ɗalibai likitoci guda 20 da wasu 7 daga masu garkuwa da mutane a ƙarshen makon da ya wuce. Masana kimiyya da ke nazarin kwayar cutar ƙyandabbiri sun ce tana canzawa cikin sauri, yayin da hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wani shirin daƙile cutar.
To Allah kyauta, kanin labaran duniyan kenan. A cikin shirin za a yi cewa naɗin alƙalin kotun ƙoli da shugaban Najeriya ya janyo zargin wata manufa ta daban.
Bana tunanin ƙara albashi zai zama dalilin da za a zargi gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu kokarin ya yi amfani da alƙalai ya cimma burinsa na siyasa.
Haka kuma za a ji cewa bayan da hukumar shige da fice ta Najeriya ta sanar da ƙarin kuɗin fasfo domin bunƙasa shi ya zama daidai da tsarin duniya, wasu 'yan ƙasar na ganin
wannan ƙarin kuɗi ya zo mana da bazata, saboda a yanayin da ake ciki yanzu bai kamata ma farko ma a ma yi magana kuɗin fasfo ba a wannan yanayin.
Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki, wanda a yau zai duba matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka don inganta harkar noma a ƙasar, wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Mai bada shawara kan harkokin tsaro na Amurka Jake Sullivan da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Li sun faɗa a yau Talata cewa suna fatan tattaunawar da za su yi ta haifar da ɗami ido, yayin da suka gana a Beijing. Abokan ƙawancen Washington, Japan da Philippines sun zargi China a cikin 'yan kwanakin nan da ta da hankali a yankin, inda Tokyo ta zargi Beijing da keta sararin samaniyarta, yayin da Manila ta kira ta babbar mai kawo cikas na zaman lafiya a kudu maso gabashin Asiya. Sullivan ya faɗa bayan ya isa babban birnin ƙasar China a tsakar ranar yau Talata cewa yana fatan tattaunawar mai inganci tare da ministan harkokin wajen Wang. Ya ce za mu zurfafa cikin batutuwa da dama da suka hada da batutuwan da muka amince da su da kuma waɗancan batutuwa, inda har yanzu akwai bambance-bambance da ya kamata mu tafiyar da su yadda ya kamata. Rasha ta kai wa Ukraine hari da makamai masu linzami 10 da jirage marasa matuƙa 81 a yau Talata. A rana ta biyu a jere ana kai har-haren ta sama, yayin da jami'an Ukraine suka buƙaci abokan ƙawancensu da su baiwa sojojin Ukraine taimakon kayan aikin da za su iya kai wa Rasha hari wuraren da take amfani da su wajen kai har-hare. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce har-haren sun kashe aƙalla mutane 4 tare da jikkata wasu 16. Zelensky ya faɗa a shafin X cewa ba shakka za mu mayar da martani ga Rasha game da waɗannan da sauran har-hare. Laifukan da ake yi wa bil'adama ba za su iya tafiya ba tare da hukunta su ba. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun tsaron saman ƙasar sun harbo makamai masu linzami 5 tare da jirage marasa matuƙa 60, yayin da wasu jirage marasa matuƙa 10 suka faɗo a yankin Ukraine. Kungiyar ɗalibai likitoci ta Najeriya ta yaba da kwazon da jami'an tsaro suka yi na kubutar da ɗalibai likitoci guda 20 da wasu 7 daga masu garkuwa da mutane a ƙarshen makon da ya wuce. An sace su ne a ranar 15 ga watan Agusta, lokacin da aka kai wa ayarin motocinsu hari a lokacin da suke tafiya wani taro a jihar Enugu da ke kudu maso gabashin ƙasar. Ɗaliban dai sun fito ne daga jami'ar Jos da kuma Maiduguri. A tattaunawar shi da muryar Amurka Fortune Olaye, kakakin kungiyar NIMSA, ya ce
Although we are happy that the security agency were able to rescue our colleagues and their
duk da cewa muna farin cikin yadda jami'an tsaro suka samu nasarar ceto takwarorin mu ba tare da an samu wani cikas ba, amma har yanzu rashin tsaro yana kan gaba musamman a wannan aiki na kiwon lafiya. Abin yayi yawa za su iya sace likita domin likita yayi wa wani dan uwansu magani. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce an kubutar da dalibai likitoci guda 20 da likita ɗaya da wasu mutane shida da aka yi garkuwa da su daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su ba tare da faɗa ba a cikin jihar Benue da ke arewa ta tsakiyar ƙasar a ranar Juma'a 23 ga watan Agustan da ya wuce. Hukumomi sun ce dai ba a biya kuɗin fansa ba.
To nan ba Juma'a ba Hafiz zai sake damar da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan naɗin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa mai shari'a Kudrat Kekere Okun a matsayin sabon shugaban alƙalan kotun koli ta Najeriya ya zo a daidai lokacin da ake ta zargin shugaban cewar yana ƙara fifita sashen shari'a ta fuskar ƙara musu albashi da wa'adin shekarun aiki domin wasu buƙatu na daban. Wakilin Umar Faruk Musa ya yi nazari akan wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗo mana.
Ko da yake bayan da aka rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasa na Najeriya, Bola Ahmed Tinubu ya yi alwashin cewar zai duba hanyoyin da zai yaƙi cin hanci rashawa a ɓangaren shari'a a Najeriya, inda yake kyautata zaton cewar ƙara musu albashi da tabbatar da jin daɗinsu na gaba-gaba a hikimomin da za a yi amfani da su gurin wannan nasarar. To amma fa waɗansu 'yan Najeriya suna zargin cewa shugaban yana amfani da wannan damar ne watakila domin shagaba ɓangaren shari'a na Najeriya ta yadda idan bukatunsa na yau da kullum akan karagar mulki ko zaɓe ya taso za su iya ba shi haɗin kai da goyon bayan da zai bukata. Kuma menene gaskiya ko rashin gaskiya wannan zargin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu dai ya fito fili ya goyi bayan matakan taimakawa alƙalai na wurin ƙara musu albashi da kashi 300 cikin 100 da kuma ƙara musu wa'adin kasancewa a cikin aikin gwamnati daga shekara 65 zuwa shekaru 70. Daɗin daɗawa ya nuna hanyoyi ko sha'awarsa na cewar minista na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya tabbatar da ya baiwa alƙalai hurumi ko damar mallakar filaye a babban birnin tarayya wato Abuja. Akan wa'innan batutuwa dai na tuntuɓi barista Nasir Sa'id, wani mai sharhi kan al'amuran shari'a a Najeriya, domin in ji ko akwai kamshin gaskiya a zarge-zargen da ake yi ko kuwa dai magana ce ta adawa ta 'yan siyasa ake yi wa shugaba Bola Ahmed Tinubu yarfe.
Wannan zargi ne kawai, bana tunanin ƙara albashi zai zama dalilin da za a zargi gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu kokarin ya yi amfani da alƙalai ya cimma burin shi na siyasa. Saboda na farko dai idan mun kalla abubuwan da 'yan Najeriya suke kokawa ga sashin shari'a shi ne ana zarginsu da cin hanci da rashawa. Kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta zauna ta kalli kuɗaɗe da ake biyansu na albashi da allowance a matsayin hanya da dole a duba domin a kubutar da wannan sashi daga zargin da ake musu. Idan aka samu musu da kuɗaɗe na albashi isasshe, ana tunanin zai taimaka musu wajen sauke nauyi na yin hukunci akan gaskiya da daidai. Amma duk lokacin da ka bar ma'aikacin shari'a da albashi mai karanci, to kaga ka jefa shi cikin yanayi mara kyau.
Barista Nasir Sa'id kenan mai sharhi kan al'amuran shari'a a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Comrade Salihu Dantata mai gwagwarmaya ne akan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya.
Eh, hakikan kam ana zarge-zargen shugaban ƙasa Shehu Ahmed Bola Tinubu akan ana ganin saboda yanda an kai shari'arsa wanda wa'ansu ke zarge-zarge bai zo bisa ga yanda ya kamata ba, shi yasa yake nuni ma bangaren shari'a musamman ma na tarayya so da kuma basu wa'ansu abubuwa. Ita Justice Kudirat Kekere Okun an san lokacin tana cikin wa'anda sun kai shari'an opposite gwamnatin jihar Imo, amma ake kiran shi gwamnatin shari'a da sauransu saboda shi ba wai ya tsaya zabe bane da sauransu. Ya zo ga cire Emeka Ehediwa. Don hakan abun dubi a nan duk zarge-zargen da za a ji wasu lokutan akwai alamun gaskiya.
A yanzu dai akwai ɗansu 'yan Najeriya da ke ta cece kuce dangane da naɗin da aka yi wa mai shari'a Kudrat Kekere Okun a matsayin shugabar alƙalin kotun koli ta Najeriya, ganin cewa tana cikin kwamitin da ya yi wata shari'a da ta kawo kace na ce a cikin ƙasar. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya damu da ƙarshen labaran duniya.
yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO tabbatar da wani shiri a ranar Litinin don dakatar da yaduwar cutar kyandabiri. Masana kimiyya da ke nazarin kwayar cutar sun ce cita tana canzawa cikin sauri wanda ke dagula kokarin yaki da yaduwar ta. Shirin na watanni shida zai lakume dala miliyan 135 na ƙara sa ido rigakafi da kuma ɗaukan mataki. Shirin ya ce kokarin dabarun rigakafin zai mai da hankali kan ɗaiɗaikun mutane da suke cikin haɗari sosai da suka haɗa da yin mu'amala ta kusa da sabbin waɗanda suka kamu da ma'aikatan lafiya don daƙile yaduwar cutar. Hukumar lafiya ta duniya tana janye ma'aikata a ƙasashe da abin ya shafa, in ji ta. Amma hukumar WHO ta ce akwai ƙalubale na aiwatar da shirin. A ƙarshe, ana iya tsare shugaban kafar Telegram Pavel Durov a hannun 'yan sanda har zuwa gobe Laraba, bayan masu gabatar da ƙara na Faransa sun ce suna ba da ƙarin lokaci domin yi masa tambayoyi, yayin da wani babban aminin shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi zargin cewa Washington ce ke da hannu a kame shi. Masu gabatar da ƙara na Faransa sun faɗa a ranar Litinin cewa an kama Drob ne, hamshakin attajirin nan ɗan ƙasar Rasha a ƙasar Faransa, a ƙarshen makon da ya wuce a wani ɓangare na binciken laifuka da suka shafi hotunan lalata da ƙananan yara da safarin mugun ƙwayoyi da kuma hada-hadar damfara ta dandalinsa. A yau Talata, kakakin masu shigar da ƙara ya ce an tsawaita tsare Drob da sa'o'i 48 a ranar Litinin. Dukkan ɓangarorin biyu na yakin Ukraine da kafofin labarai da kuma na farfaganda a faɗin duniya suna amfani da dandalin aikewa da saƙon wanda manazarta suka bayyana a matsayin filin daga na intanet sosai.
Muhammad Hafiz Babalu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar kula da shigar fice ta Najeriya ta bayyana ƙarin farashin kuɗin fasfo wanda zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumba. Sai dai hakan bai yi wa 'yan ƙasar daɗi ba, ganin cewa al'umma na fama da matsin tattalin arziki. Wakilinmu Ruqayya Basha ta duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
A wata sanarwar da hukumar shige da fice ta Immigration ta fitar, hukumar ta bayyana cewa za a samu ƙarin kuɗin fasfo daga ranar 1 ga watan Satumbar shekarar nan. Hukumar ta ce fasfo mai shafi 32 wanda yake da ingancin shekaru 5 farashinsa zai tashi daga naira 35,000 zuwa naira 50,000, sai kuma mai shafi 64 mai ɗauke da ingancin shekaru 10 farashinsa zai ɗaga daga naira 70,000 zuwa naira 100,000. Hukumar ta ce ba wai haka kawai ta yi ƙarin farashin fasfon ba, ƙarin ya zama tilas ne ta yi shi domin sabanta shi da zai daidai da tsarin ICAO da kuma sauƙaƙa samun shi, kuma hakan zai bawa hukumar damar buɗe sabbin ofishoshin samar da shi. Sai dai ƙarin farashin bai yi wa 'yan ƙasar daɗi ba.
Sunana Yakubu Garba. Wannan ƙarin kuɗi ya zo mana da bazata, saboda a yanayin da ake ciki yanzu bai kamata ma farko ma a ma yi magana kuɗin fasfo ba a wannan yanayin. Gaskiya fasfo ba zai samu ba, sakamakon ko a da ɗin ma a inda yake da arham ma kafin ka samu sai ka fi wata uku kana ta bibiya har yawanci in su kola shim ne aka baka har lokaci ya tike.
Suna Lajitanimu. To, ban ji daɗin shi ba, saboda ba abinda ɗan Najeriya yake tsammani ba ne. Ƙarin kuɗin fasfot matsalan guda biyu ne. Na farko, idan kai za ka yi amfani da shi, inda za ka je in buƙatan kasuwanci ne ko karatu ko kuma fita jinya, to da wani za ka je? Da kuɗin jirgi? Da ƙarin kuɗin fasfot? Ko kuma da kuɗin makarantan ko kuɗin jinyan?
Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya ce irin wannan ƙarin farashin ba abin mamaki ba ne idan aka kwatanta da yadda farashin komai ke tashi a ƙasar.
Maganar ƙara kuɗin fasfo a Najeriya, lallai waɗannan irin abubuwan ba sabon abu bane a Najeriya. Ko da an ƙara ko ba a ƙara ba, wannan kuɗin inda ya dace ya je ba zai je ba. Yanzu idan muka duba kwanan baya, wannan Mr. Ojo, wannan ministan, ya maida abubuwan online har ana jin daɗi, a haka matsalolin da ake samu shekara nawa da ta wuce har yau ana cikin ta, dan zaka nemi passport din baka samu ba. Saboda haka mu abinda zamu ce wannan abun haraji ne za a samu makasa, amma idan aka sami haraji ina harajin yake zuwa? Wajibi ne hukumomin mu su duba waɗannan abubuwan. Tsananin rayuwan yayi yawa, ko ina haraji ko an ƙara ma, ba ganin ƙarin zamu yi a ƙasa ba. Saboda haka tabbas wannan abin yana da illa ga 'yan ƙasa, duba da abinda mutane suke ciki a wannan lokacin, kuma a ce an ƙara din passport.
Na yi ƙoƙarin tuntuɓar hukumar mai kula da shige da ficen, sai dai hakan bai samu ba, domin ba su amsa waya da kuma saƙon ƙarta kwana da na aiki musu ba. 'Yan Najeriya da yana ci gaba da bayyana koken halin matsin rayuwa da suke ciki. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaida Ruqayyah Basha, wannan shirin da zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger za a iya samun kan tashar mu ta voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogo muna cewa karfe 11:16. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da 'yan Najeriya suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da tsananin tsadar rayuwa, da suka koka cewa ba su taɓa ganin irin ta ba a cikin gwamman shekaru, duk da cewa gwamnatin ƙasar na cewa tana ɗaukar wasu matakai na sauye-sauye a fannin tattalin arzikin ƙasar. Sai dai wasu al'ummar ƙasar sun ce su dai ba su gani a ƙasa ba. Wakilar Madina Dauda ta tattauna mana da ƙaramin ministan noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, kan irin matakan da gwamnati take ɗauka don daidaita al'amura a fannin noma. Madina gareki.
Distinguished Senator Aliyu Sabi Abdullahi, mutane sun dan yi zanga-zanga na nuna yunwa da rashi. Ya ka kalli wannan zanga-zanga, domin har yanzu jama'a na cikin yunwa?
To alhamdulillah, na ɗaya dai duk abin da zan faɗa in dai har kan wannan maganan ne, to masu sauraro su lura cewa ni musulmi ne, kuma bai yiwuwa in kasance ina musulmi sannan ba zan yi imani da jarabtar Ubangiji ba. Abubuwan da ke gudana na farko tukunni na ɗauka jarabta ne Allah ya kawo mana dukkanmu. Wannan kuma abin da ya bukata shi ne mu koma lale, mu sake zama, mu dubi al'amari. Wanda ya zanga-zanga yana da inci ya zanga-zanga, sai dai kaman kullum abin da ake nufi shi ne nan, ka tuna yadda kake da daman ka fizge hannunka cikin iska, to daidai inda hannunan naka ya tsaya, muddin bai taba wani ba, to iyakan hakinka kenan. Amma muddin zaka fizge hannunka har ka duki wani, to kai ma ka san ka shiga hakin wani. To Allah Ubangiji ya bamu ikon tsayawa bisa kan iyaka, kuma kada mu keta hakin wani. Maganan batun gwamnati, ai gwamnati ta san cewa akwai matsaloli, shi yasa kuma ta nemi ragaman mulki don ta kawo iyakan nata dauki don magance wayannan matsaloli. Sanin kowa ne bai yiwuwa kana da ciwo na shekara da shekaru, kila ma ciwon ya riga ya ruba, sannan rana ɗaya likita don ya zo ya ce zai baka magani, ko kuma don zai wani abu a kai, ka ce yayi dole, sai dai mai da kai yanda kake kafin ciwon nan. Ana hankali na san bai yiwuwa. To alhamdulillah, shugaban ƙasarmu mai girma Senator Bola Ahmed Tinubu GCFR, daga shigowansa mu dai ya nuna mana, kamar da kuma ya bayyana ma 'yan Najeriya, cewa yana son ya yi iya ƙoƙarinsa shi ma ya bada nashi gudunmuwa don Najeriya ta samu seti. To abinda aka daɗe ana ɓanna, gyaranta bai yiwuwa bai ɗaya, dole sai an dage, kuma sai an tsaya tsayin daka, wanda ni na shaida, na ji, na gani cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana tsaye tsayin daka ka'in da na'in, don ya ga cewa an kawo ɗauki ga waɗannan matsalolin. Kuma umurnin da ya bamu shine mu tsaya tsayin daka mu ga ya za a yi a magance wannan abubuwan. Na san ainihi wanda ke da yunwa ko yana jin yunwa shi kawai abin da yake so ya gani shine abinci
ya koshi.
Amma yau misali kana da kudinka, in ma ka je inda ake dafa abincin, in ka je dai tukun kila sai an tsaya ma an nemi kujera inda za a baka ka zauna, shi ma wannan jira ne. Sannan idan ka zauna din ma sai an zo an tambaye ka me kake so, sannan a je a duba in akwai shi a ƙasa ko kuma sai an saki tanadawa. To wannan ya nuna kenan sai dai idan sandabaru za a yi majuna ba yanda za a yi magance wannan matsalolin cikin dan a sha yanzu magani yanzu. To saboda haka a matsayinmu na ƴan gwamnati ba abin da za mu iya hadi a nan, sai dai mu ƙara cewa mutane su ƙara haƙuri, su yi afuwa, su tsaya su dan ba da ƙaramin lokaci su ga yanda abubuwa za su kasance. Bisa tabbacin me amana da shugaban ƙasa ya ɗauka na cewa yana son ya kawo ɗauki ya kuma sa ƙasa bisa kan saiti. Matsalolin da ake ƙoƙarin magancewa abu ne da kowa ya sani. Amma dama an ce an sare ice, an sare ice, an sare ice, jijiya ɗaya ke riƙe da ita sai ka zo ka jingina a kai
kaga sai ta rushe.
In ta rushe a ce kai ka rushe. Ina ganin kusan kamar abin da ake ganin halin da muke ciki kenan. To shugaban ƙasa dai kullum abin da yake faɗa shine shi ba zai kawo korafin cewa a'a ai kaza kaza, a'a ya zo yi aiki ne kuma yana son ya huskanci wannan aikin, kuma yana nan yana huskantar wannan aiki akasari. Shi yasa a yanzu mu a nan ma'aikatan aikin noma da bada abinci ko kuma samun watan wadataccen abinci makasa, mun riga mun zauna cikin wannan shekarun ɗayan nan da ya wuce. Abinda muka tsaya muka duba shine mu tantance menene ma matsalolin, me yasa muka shiga cikin wannan hali, yaya za mu yi mu magance shi, sannan kuma ya za mu yi mu hana komawa cikin irin wannan hali da ake ciki. Kuma alhamdulillah mun gano inda matsalolin suke. Na ɗaya, a baya can mutane da yawa sun ce su manoma ne, alhali kuma makaryata ne, ba manoma bane.
Kun yi bincike ne kuka gano haka?
Mun gano haka saboda kuma gaskiya ta nuna muna haka. Inda aka zo aka ce an bada tallafi na noman kila hekta miliyon ɗaya, misali nake bayarwa, an zo an karbi tallafin gwamnati amma a ƙarshe an tafi da shi kasuwa an jan sayar, ba yi noman ba. An wayi gari kuma an zo an ce ana neman wannan hatsin da ya kamata hito ga waɗannan hektocin da ba a yi ba. An shuka ƙarya ko ba shuka ƙarya ba? Ita kuma ƙarya dama hore za ta yi, an ce ba ta yaya. To amma mu a yanzu abinda muka maida hankali shine mun koma mu fahimci yaya ita sha'anin noma yake. To bisa haɗin gwiwa da masu ƙididdigan al'amarin ƙasa, wato National Bureau of Statistics, mun gano Najeriya misali muna da gidaje wanda suke cikin harkar noma miliyon 42 waɗin ƙasar nan, ko suna noman watan gona hatsi da sauran makamantansu, haɗe da kiwo, wasu kuma da sha'anin kiwon kifi, wasu kuma a'a kiwon kifi, wasu kuma a'a kiwon shanaye da kaji da sauran dabbobi. Wannan yanzu ya ba mu setin sanin cewa idan za mu zo planning mun san suwa da wa za mu sa gaba. Bisa haka shekaran da ya wuce 2023 zuwa harin wannan shekara 2024 lokacin rani, noman rani da muka yi mun koyi darussa sosai na alkama da muka yi, kuma ya nuna mana lallai Najeriya za ta iya ta yi noman alkama har ta iya samun abin da take bukata ma in ma ya kama mata ta fitar da shi na sayarwa.
Masu sauraro, a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, zamu kawo muku ci gaban tattaunawar a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, wakilin mu Abuja Madina Dauda, sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla ga da Muhammad Baballe. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma su ruki aiko mana ta email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. Kace muna kira ga iyaye da sauran dangin da ke ruwa da tsaki suna yi wa ƴaƴansu auren dole da cewa ya kamata su daina. Don kuwa yin hakan na cutar da yawa daga cikin ma'auratan da aka yi wa irin wannan auren. Musamman ma ƴaƴa mata, domin sai da so da ƙauna ake samun kulawa da kyautatawa, da fatan Allah ya sa mu gane, amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kai ko cewa kai, shin wai yanzu haka za mu ci gaba da zama a Najeriya kullun labarin bai wuce a kashe ko a sace mutane ba? Gaskiya akwai damuwa fa sosai idan dai haka za mu ci gaba da tafiya. Allah ya kyauta, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Yusuf Makerima da tai. Kace tsige ministan man fetur na ƙasar mu ta Nijar, wato Mustapha Muhammad Barke, tare da maye gurbin sa da Dr. Sahabi Umaru da gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu ta Nijar ta yi, wallahi yayi daidai, domin hakan ya nuna cewa wannan gwamnati mai fada da cikawa ce. Don haka tun farkon zuwanta muke ji ta ce ba za ta yi tafiya da duk wanda ya fifita muradun kansa da na masoyansa a kan 'yan ƙasa ba, da fatan wannan zai zama darasi ga sauran na baya. To, ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau. Sai ku ci gaba da rubutuwa, sannu a hankali za mu riƙa karantawa.
To, madalla. Shirye-shiryen na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu karkare shirin, ga Muhammad Hafiz Baballe ya dama da labarai, amma fa wannan karan a takaice.
To, sarfi ga labaran a takaice. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka Jack Sullivan da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Li sun faɗa a yau Talata cewa suna fatan tattaunawa wadda za su yi ta haifar da ɗa mai ido yayin da suka gana a Beijing. Abokan ƙawancen Washington, Japan da Philippines sun zargi China a cikin 'yan kwanakin nan da ta da hankali a yankin, inda Tokyo ta zargi Beijing da keta sararin samaniyarta, yayin da Manila ta kira ta babbar mai kawo cikas na zaman lafiya a kudu maso gabashin Asiya. Rasha ta kai wa Ukraine hari da makamai masu linzami 10 da jirage marasa matuka 81 a yau Talata a ranar ta biyu a jere, a yayin da jami'an Ukraine suka buƙaci abokan ƙawancen da su bai wa sojojin Ukraine taimakon kayan aiki da za su iya kai hari wuraren da Rasha ke amfani da su wajen kai har-hari. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce har-haren sun kashe akalla mutane 4 tare da jikkata wasu 16. Zelensky ya faɗa a shafin X cewa ba shakka za mu mayar da martani ga Rasha game da wannan da sauran har-haren. Laifukan da ake yi wa bil'adama ba za su iya tafiya ba tare da hukunta su ba. Ƙungiyar ɗalibai likitoci ta Najeriya ta yaba da ƙwazon da jami'an tsaro suka yi na kubutar da ɗalibai likitoci guda 20 da wasu 7 daga masu garkuwa da mutane a ƙarshen makon da ya wuce. An sace su ne a ranar 15 ga watan Agusta, lokacin da aka kai wa ayarin motocin sahari a lokacin da suke tafiya wani taro a jihar Enugu da ke kudu maso gabashin ƙasar. Ɗaliban dai sun fito ne daga jami'ar Jos da kuma Maiduguri. Yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar da wani shiri a ranar Litinin don dakatar da yaduwar cutar ƙyandabiri, masana kimiyya da ke nazarin kwayar cutar sun ce tana canzawa cikin sauri, wanda ke dagula ƙoƙarin yaƙi da yaduwarta. Shirin na watanni 6 zai laƙume dala miliyan 135 na ƙarasa ido, rigakafi da kuma ɗaukan mataki. Shirin ya ce ƙoƙarin dabarun rigakafin zai mai da hankali ne kan ɗaiɗaikun mutane da suke cikin haɗari sosai, da suka haɗa da yin mu'amala ta kusa da sabbin waɗanda suka kamu da ma'aikatan lafiya don daƙile yaduwar cutar.
To, masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima dare za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Har ma mu buɗe muku layin waya domin ku kira, mu ba ku kira, ku bayyana mana ra'ayoyinku. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shirye, sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai Fiona Nandudo Mai wadda ta haɗa tare da ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin kuma da ke cewa kada ku kashe rediyonku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.